Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama da fatan dukuna nan lahiya da wannan yammacin talata 15 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Niger kuma ta radio amfani FM da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin tare da Halima Jumrau.
Wai da gaske ne akwai wasu malaman jami'a masu mugunta waɗanda wai suke hana ɗalibai wucewa don tsabar keta?
Wai ana zargin malaman jami'a suna da mugunta, kin fahimci akwai wannan?
To, an ce abin da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi wasa. Ai, ina gaba ni da amsa ana.
Ku kasance tare da mu a zauren matasa za ku ji wannan muhawara da aka ƙara shi. To, tunda ta tabbata cewa akwai matsalar ƙarancin guraben karatu saboda ƙarancin jami'o'i a Arewa, yaya za a yi a magance wannan matsala don a samu wadatar guraben karatun?
Dole sai an jawo masu zuba jari, a nuna musu muhimmancin abin, kuma a nuna musu cewa idan aka bi tsari za a ji sun su bi da bi soyayya, za a samu kuɗin, kuma sannan za a samu da ingantaccen al'umma.
Filin matasa masu basira na tafi da tattaunawa da shugaban ƙungiyar matasan Arewa masu neman farfaɗo da martabar noma. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To, da farko ga hilin matasa masu basira, kuma kowaye wato bakon namu na yau?
Sunana Suleiman Salisu, kuma shugaban kungiyar matasan Arewa wanda suke kokarin maido da kima da martabar da aikin gona yake da shi musamman a arewacin Najeriya. Kuma ni manomi ne wanda da duk da yake ina da kananan shekaru an horar da ni shi musamman aikin gona din tun ina karami, da yake mahaifinmu shi mutum ne wanda yake da san aikin gona, yana da abin da kusan shi ya jawo ra'ayina wajen ganin nima na mai da hankali game da shi wato aikin shi wannan aikin gona musamman wajen. Kuma ta haka ne ma muka kirkiro ita wannan kungiya wajen ganin mun faɗakar da sauran ƴan uwanmu matasa wajen ganin sun zo sun anci shi aikin gonan musamman yanda za su dauke shi a matsayin sana'a, ba wai shi aikin gona su kaman yanda aka dauke shi a da ba. Isan matasa musamman mu yanzu a arewacin Najeriya, matasa suna kallon aikin gona kaman wani aiki ne na wahala, wani aiki ne wanda ke da riba, ba ma dai na kasuwanci bane ba, sun maida shi kawai wani wata harka ce wanda ake yi shekara zuwa shekara don a noma abincin da za a ci. To, shine muke kokari mu canza musu wannan tunanin, mu gwada musu shi aikin gona musamman wata ma'aikata ce mai zaman kanta wanda samu asali. Duk wasu abubuwa da ake yi yanzu duk ba su kai shi aikin gona asali ba, kirkiro su aka yi daga baya, kuma aka juya mu shi aikin gonan baya. To, shine muke kokari mu gwada musu shi aikin gona yana da muhimmanci domin su rike, kuma ya zame musu ma'ana, ya zama sana'a. To, shi yasa muka kirkiri wannan ita musamman wannan kungiya ta matasan arewacin Najeriya masu sha'awa aikin gona. Galibi daga cikinmu mun mallaki kamfanoni musamman na sarrafa amfanin gona, kamar ni da nake miki bayanin nan yanzu ina da kamfani nawa, sunan kamfanin kuma Sulfi Agro Farms Limited. In kika duba za ki ga sunana ne da sunan mahaifina na hada wanda ya zama kamfani, yaya za mu sarrafa amfanin gona, kuma ta yaya za mu hada kai da wasu kamfanoni da kasashen waje yanda kayan da ake nomawa, musamman wanda muke nomawa a nan arewa, inda za a dinga fitar da shi kasashen waje. To shi yasa muka yi wannan kamfani da kuma kokarin da muke yi wajen yin irin abincin dabbobi wanda shi ma yana karbuwa sosai. Haje Musa dan gwelo shi ma yayi bolan jama'a
kowa ya kama numa da gaske shi ma. Sai kuma zauren matasa, kuma ga Mahmud Ibrahim Kori da ƙarshen tattaunawar su da wasu ɗaliban Kano da kewaye.
Aisha, wai ana zargin malaman jami'a galibin su suna da mugunta, sai su kirkiri mugunta su kada mutum, ba sa so ya fita. Yanzu sai karki wajen biyu din nan ko uku a maka jami'a, kin fahimci akwai wannan?
To, an ce abin da ya fi karfin ka sai ka mai da shi wasa. Ai, ina gaba ni da amsa ana.
Ai, tsari ne na lalubo bakin zare. Kin gane tuna tayani mu gyara. Ba so nake ki ce Mr. A da Mr. B da Z Y Z ba. Akwai malaman jami'a ba sa so su saki mutum yayi irin su taimaka masa da tsarin karatu ga yadda zaka ga ka ba, kamar yadda muka ji ana yi a US ko UK, in an hada ka da supervisor shine zai dinga kawo maka ma materials da zaka wani karatun ko kai wani project ko waye da sauransu. Wai ana samun irin wannan yanayin?
To, kasashen waje yana da bambanci da Najeriya. Ai, ta Najeriya duk inda ta ke Najeriya ce dama ita gaji matsala ta ko ina.
Kamar ya?
Saboda haka kamar su malaman can din. Ai, su suna sakin ɗalibai fiye da malaman nan. Kuma malaman nan in ka sha wahala ka yi kokari ka samu abin da ka sha wahala. In baka sha wahala ka yi abin da ya kamata ba, to zaka gani. Dan taimako suna taimaka amma kaɗan. Ba wani suna taimaka can da yawa ba ne ta inda za su kamar inda ƙasar wajen suke. A'a, suna dai taimaka amma kuma taimakon su yakan sa ɗalibansu su je su yi himma, su je su yi karatu, su sha wahala, su je duk inda za a yi dai su nemi ilimin za su je su nemo shi.
Wai Farhan, gaskiya ne kawai malami ba su kaci kwas ɗinsa sai ka rika yi?
Labarin haka ya iske mu.
Shekara kina a nan makaranta?
This is my third year kina.
Kina samun, kin taba gani ko ji tun da kika zo wannan makarantar cewa kawai idan malami saboda wani dalili nasa ya ga dama kawai sai ka da kai?
Na samu labari, but maybe personal interest, maybe rashin kunya yayi mai a aji, maybe tambaya yayi mishi yana so ya kure shi, komai zai iya faruwa.
Misali idan yanzu kina malama ne miki rashin kunya, a ganinki shine punishment ko kuma ladabtarwa da zaki min ko horaswa shine ki kada ni wannan kwas din?
There are other ways da zaka iya punish mutum ba tare da ya faɗi kwas din ka ba ko ya ci. I think the only way da mutum zai faɗi kwas din ka is if he really fails the kwas. Kawai ya faɗi, ya faɗi, fine. Amma idan wai if it's for punishment, zaka iya sa mutum ya yi community service, ai, ya je bakin titi ya tsaya ya tsallakar da yara in sun taso daga makaranta, a'a ya zuba ruwa a masallaci, a'a a zo a samu wanda za su share mana faculty of law saboda ya yi datti ko a cire mana yana. Akwai, I think, akwai other methods of punishment da idan kai ma mutum, in fact ba kai ba ma, wani ma ba zai ƙara tunanin yi mishi irin abin da ya maka ba, sai lallai mutum ya faɗi course ɗinka.
Amma aka tambaye ki me yasa suka zaɓi su kada ɗalibi a bashi carry over ko ma har ta kai da spill over kawai dan ya bata malami rai?
I don't know, kamar yadda ake cewa kowa a gidan shi sarki ne, so kamar suna da ultimate power over scripts da za su write, da za su yi marking, sannan kuma su suke ba da record, so duk abin da suka bayar ya zama daidai. Kuma sannan kamar ɗalibi, babu wani ɗalibin da zai tashi ya je standing up to wani malami ya ce mishi you failed me saboda I said so 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 and certain, or saboda you don't like my face in class. So I think it gives them an iota of superiority over subjects and so. And it makes them feel
superior. A ƙarshen ƙarshe, su malamai sarakuna ne a makaranta? abin da yasa na tambaye kin ce wai kowa a gidansa sarki ne, sarauta suke nuna wa dalibai su malamai kuma idan haka ne haka ya kamata?
It's somehow like it because although akwai wanda they are very democratic and diplomatic and da suke abubuwan su, akwai kuma wanda gaskiya kawai I'm the teacher so I'm the master, abinda na faɗa shi za a yi, wanda duk yayi abinda ba shi nake so yayi ba zai yi facing rat ina. I think that's how it's CKE fine, but I don't think it should be that way. I think it should be in a more civilized manner. Yaro ya maka laifi, okay, you can call him, me yasa ka yi so and so thing, zai iya ce maka malam da Allah kai hakuri wala ban san abin da ne zai bata maka rai ba, Allah ba ka hakuri. As an apologies, we have apologies, zaka iya tender an apology din kai in many ways fine, kawai in an ba mutum hakuri hakuri wannan abun ma bai kai ma sai mutum ya ji haushi ba.
Abakar kai ne na karshe, wai me yasa kake ganin malami kawai saboda wani dalili kawai sai waye gari kawai ce na ka da kai kosina?
Eh to in hakan ma ta faru saboda su ma ɗaliban akwai raina, akwai wanda ya tashin abu zai yi wa malami intentionally kamar zaka fita ba excuse ba wai haka, akwai
amma anan wai laifin waye ne? Because abin da aka sani shine malamai abu bi su koyawa da ilimi da tarbiyya, ko ba haka bane? Idan ɗalibi yana rashin kunya waye kamata a tuhuma?
Malamin sa kaga shi zai ba shi tarbiyya, kuma su suke da alhakin su ba shi kansa ɗalibin tarbiyya, dan kuma suna iya kokarin su domin su ga sun seta yaran akan tarbiyya. Idan yaro yayi ba daidai ba, in an bi ta hanyar da za a laltafta da shi, ai yayi daidai.
To tunda ta tabbata cewa akwai matsalar karamcin guraben karatu saboda karancin jami'o'i a Arewa, ya za a yi a magance wannan al'amari don a samu wadatar guraben karatun? Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share hagen shiga jami'a da ke Kano ya amsa mana wannan tambaya.
To gaskiya sai mu ce masu zuba jari, wato tunda mu mutanen mu yawanci musamman a nan arewacin Najeriya mutanen mu yawanci su ƴan kasuwa ne, kudaden su na kasuwanci ne ba na gina masana'antu bane, kuma akwai abubuwan da ba su gane ma ba, su ya kamata a yi kokarin ganar da su kan cewa samar da ilimin nan zaka je cikin su biyu da dutse ɗaya, idan ka yi shi zaka samu kuɗin, kuma sannan ka samar da ilimi kuma ka taimakawa al'ummarka sun ci gaba. To dole sai an zo an jawo masu zuba jari a nuna musu muhimmancin abin, kuma a nuna musu cewa idan aka bi tsari za a je cikin su biyu da dutse ɗaya, za a samu kuɗin, kuma sannan za a samar da ingantaccen al'umma. So da haka sai an nemo private sector investment a wannan ɓangaren gaskiya. Kamar yadda na faɗa a hiranmu ta baya da muka yi, gaskiya kudancin Najeriya sun fi karɓar abun da hannu biyu, na musamman zuba jari din a harkar ɓangaren ilimi din. Jami'o'i masu zaman kansu da dama suna nan, kuma ingantattun jami'o'i a kudancin Najeriya din nan. Akwai jami'ar da na ziyarta wata coci ne yake da ita, kuma abin min sha'awar wuce na ga cewa asalin ne cocin da ya gina jami'ar ɗan arewacin Najeriya ne, ɗan jihar Kogi, jami'ar Covenant University wadda cocin Living Faith yake da ita. Gaskiya matsayin da ta kai da kuma yadda aka inganta ilimi a makarantar ya sa na yi tunanin ya kamata a ce masu zuba jari da yawa a nan arewacin Najeriya musamman su yi wannan tunanin, kuma a wayar musu da kai, sannan kuma a nuna musu in aka fi tsari za a samu fita daga cikinsa. Ba kuma wai sai lallai 'yan kasuwa kaɗai ba, waɗanda suka yi aikin gwamnati suka bari suka riƙe mukamai, kuma Allah ya sa suke da abin hannunsu ɗin, za su iya shiga cikin harka. Tunda na gani a Crescent University ta jihar Ogun ita ma wadda Chief Bola Ajibola ya yi, mutum ne da ya yi aikin gwamnati ɗin kuma ya bari, ya kai matsayin minista ya bari, kuma ya zo ya yi jami'a mai inganci kamar tashi. So da haka duk wani alhaya halin dukkan matakin jama'a da muke da su za su yi shigowa harkar, kuma a samu fita, kuma a samu ingantaccen al'umma. To ɗaya kenan. Na biyu kuma za a iya yin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci ɗin da kuma masu ƴan kasuwa ɗin, abinda muke ce public private partnership. 'Yan kasuwa su kawo jarinsu, gwamnatoci kuma su ba su su ma jari din a hada ko kuma su ba su goyen baya ko su ba su fili inda za su gina a dai sai ya kasance an samu wata hadaka tsakanin masu zuba jari yan kasuwa da kuma gwamnati wanda su ma suka hadu din za su iya samu da ilimi mai inganci musamman a wannan mataki na sama din sai kuma abu na uku da muke gani wata kishi ma zai taimaka masu yin dokokinmu yan majalisunmu da sanatocinmu su ma su ke gani cewa sun shigo ciki an yi dokoki an yi liberalization na policies din da muke da su a halin yanzu na ilimi shi ilimin a halin yanzu an masa tarnaki da yawa an tsaurara hanyoyin samunsa a yi kokari a sauƙaƙa su a yi dokokin da za su sauƙaƙa su a yadda cewa yadda za ka iya samun ilimi din nan ta harkar yanar gizo din nan to a yadda akan cewa za ka iya zuwa ka nemo iliminka kuma ya zo ya kasance an karɓe shi sannan a fitar da hanyoyi da dama na samar da ilimi din yanzu ko da kana aiki a cikin hutu ko wani vocational program da aka fitar da shi da lokacin da kake da hutu kuma da yamma ko da dare za ka je ka shiga tsari kai ma ka samu kanka nan kana samun wani abu na rayuwarka kana tafiya da rayuwarka abubuwanka ba su tsaya ba kuma can kana kokarin neman ilimi kasance an samar da dokoki dai da za su sauƙaƙa wa mutane a duba a ga cewa akwai waɗanda yake watakila suna da tsawainiya a kansu amma kuma suna buƙatar samun ilimin nan kuma haƙƙi ne ma a taimaka musu su samar saboda haka a yi dokoki da yake za su taimaka ma irin waɗannan mutanen a sauƙaƙa al'amarin sannan kuma shi kanshi tsarin mu ɗin ya kasance tsari ne na gida wato ma'ana yanzu misali mun ɗauko wani tsari da yake naga a ƙasashen Afirka da dama ba lallai ana yin haka ba na duba naga misali a Tanzania yadda mu muke sa muhimmanci akan lallai mutum ya samu credit a turanci ko da ya ci credit tara a can inda turancin sa babu credit to bashi ga jami'a to kuma wannan ya sa yara sun suna ta kokarin bin hanyoyi da dama na ganin sun ci shi turanci din masu kyau da marasa kyau to kuma sai ka duba ka ga babu wani abu da zamu yi ne na samar da alternative da shi wannan tsari din da aka yi da kuma ake ci tsaurarawa akan abin nan din sannan kuma su kansu gwamnati da kuma kamfanonuka masu zaman kansu ya kasance an rage buƙata da ake da ita ta cewa lallai sai ka kai matakin ilimi wani ilimi wasu da suka je interview wasu kamfanonuka masu wanda suke sababbin kamfanonuka ne kuma na kasashen da suka ci gaba sun ce da suka je har aka gama interview din da su ba a canje su takardun su ba ko matakin ilimin su abin da aka duba me za su iya yi ma kamfanin don aka rage waɗannan din watakila alal hakika za mu iya cewa za mu samu wa kanmu sauki ta bangaren abubuwa da yawa a gaskiya a kudancin Najeriya ne za ka ga mai karamar sana'a bai ma kwalla faransa akan sai ya kai danshi jami'ar gwamnati ba ya yadda ya wahalar da kanshi ya tara kuɗi din kuma ya tura danshi wacin makarantar ba tare da ya yi korafi ba amma a nan a arewacin Najeriya gwamnatin kanta in ta ɗan ƙara kuɗin makaranta ko yaya ne to sai ka ji ana kai ruwa rana amma balantana kuma a ce jami'o'i masu zaman kansu su saka wani kuɗi mai ɗan yawa to gaskiya ba lallai ne mutane su iya kai ƴaƴansu ba gaskiya za ka ji abin ya zama na ko da an yi su din sai dai su zama na watakila na ƴaƴan masu hali ne da kuma hannu da shuru mu a nan din gaskiya har yanzu ilimin da shiga rayukanmu akan yadda za mu iya sadaukar da wasu abubuwanmu musamman na jin daɗi din mu yi ƙoƙarin samowa da iyalanmu shi ba ko a yanzu a matakin secondary din da matakin primary in ka duba sai ka ga masu zaman kansu din musamman waɗanda suke kuɗinsu ya ɗan haura za ka ga mutane da yawa sun haƙura komai ingancin ilimin da suke samarwa to wannan ne ya sa watakila tunanin yadda halinmu yake sai ka yi tunanin ko da ka kafa ɗin kar kuma ka kafa barka da jini ba tare da jama'a sun kawo iyalansu ba to amma dai alal haƙiƙa in aka fara ɗin idan dai mutum ba ya yi tunanin yanzu ba ya yi tunanin cewa abu ne da yake a hankali za a iya wannan wayewar za ta zo mana to za mu iya cewa in aka yi ɗin kwallon za ta biya kuɗin sabbi mun gani a halin yanzu a Abuja ɗin yan arewan namu sun fara kuma abin mamaki shi ne ya sha har abin ya samu karɓuwa da yake za su yi tunanin da sun yi arewacin arewan watakila da sun ƙara taimakawa a mutanen namu. Gaskiya dai akwai tunanin karkayi a barka da gini ba tare da jama'a sun zo sun shiga kuma harka samu ribar. Amma dai abu ne da dama za a ce mai dogon zango ribar shi ba wai lalle ta yanzu ba ce ya yi tunanin riba ta dogon zango ba wai riba ta gajeren zango ba. Kuma a yi tunanin cewa ita kanta al'ummar ana mata fatan cewa Allah zai kawo mata wannan wayewar da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Tattalin arzikin ƙasa mu gaskiya bai kai na kuma arewacin Najeriya din bai kai ƙarin tattalin arzikin kudanci ba. Don kuma yadda suka ba ilimi din muhimmanci, mu a nan arewacin Najeriya ba mu ba shi wannan muhimmancin ba, kuma ba mu da ƙarfin tattalin arzikin da za mu ci za mu yi kokari da su. Amma komai yana da lokacin fara shi. Idan aka fara ɗin yanzu muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a kai ga wannan wayewar, kuma muna fatan tattalin arzikin ƙasar shi ma zai samu ci gaba ya baka ya kai kamar na kudancin Najeriya.
Mu nemi ilimi gwada ban tsorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
haske na ilimi baya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hasken da ko ina shi ke kallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
ko wanda bai gani na fuskantowa.
Jamila, kin san Mallam Kabir Sufi Said ya amsa mana wannan tambaya game da shin da gaske ne zargin da ake wasu malamai suna da ƙeta da mugunta, amma saboda lokaci batakila nan gaba sai mu sa sai mu ji amsar shi tunda malam ya ji mu a college cewa yayi wasu a din wasu a kamar suna da ƙeta, wasu kuma kawai halin su ne haka suke, ba wai da gangan suke ba dan su yi ƙeta su yi mugunta
kamar masu aikin asibiti kenan da ake ce musu zargin. Yawa
hali ne yace, amma wasu kuma suna yi ne domin su tilastawa ɗaliban su yi karatu. Yace dan idan aka duba yanzu dan aji shida na yanzu bai san abin da dan aji ɗayan shekarun baya ya sani ba.
To ba wai suna yi bane ba dan ƙeta kawai dan su janyo hankalin su su mai da hankali
sosai.
To mun tambaye ku cewa ya kuke daukar ƴan bokon da ke kyamar yin amfani da harshen su na gado dan nuna cewa suna da ilimi, ga yadda kuka amsa mana ta Facebook.
A iya bincike na gano cewa ba wanda yake raina yarensa da al'adunsa sai Bahaushen mutum. Kullun yana barin al'adunsa da yarensa yana komawa na Bature saboda a ce masa mai ilimi. Abinda kuma ba sa lura da shi shine Bature zai zo kasar Hausa ya kamar shekara 20, amma ko da wasa ba za ka taba ganin ya sa kayan Bahaushe ba, kullun sai dai ka ganshi da gajeren wandansa yana yawo. Kuma Hausar ma ba zai koya ba, ko magana za ku sai dai ku yi da yarensu. Aiko satin da ya wuce na sha kashe shirin ku na yau da gobe wanda kuke yi akan ya za a yi matasa su samu guraben karatu a jami'a, saboda wata mace wadda ƴar Kano ce amma in za ta yi magana sai ta sa Turanci. Na daina jin shirin ma saboda raina yana ɓaci in naji ta yi hakan. Sako daga Hassan Muhammad Mai Kwano.
Yau kuma tanan kuka biyo da mu, to alhamdulillahi ni dai Bafulatani ne gaba da baya na yankin Funakai da na fada, kuma duk inda na tsinci kaina babu ruwana sai na nuna cewa ni fulla ne saboda kishin yarena da nake yi. Kai hata ma posting a Facebook da Twitter ina yi da yarena na Fulatanci saboda ina alfahari da kasancewa ta Bafulatani, duk da cewa ni ban yi karatu mai zurfi ba. Amma kuma insha Allahu ko da nayi karatun digirin digirgir bazan watsar da yarena ba, kokari zan ta yi in ga na ba da gudunmawar ƙara haɓaka shi. Amma abin takeici wasu ƴan bokon ba sa so su yi yarensu sai Turanci, hatta ko magana suke yi da wanda bai iya Turanci ba sai sun sirka mishi da kalmomin Turanci don a ce suna da ilimi. Don haka masu irin wannan ɗabi'a ya kamata su daina su yi amfani da bokan da suka yi wajen kare martabar harsunansu. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka, wanda aka fi sani da Ubangidan Bare-baren Facebook.
Ni kuma a fahimta ta dan kai magana da wani yare da ba naka ba, ina gaba wani abu bane face kawai ka saba da yaran ko kuma yaran shi ake yi ko kuma shi yahi majority a wajen. Sako daga MGM Gifted.
Ni ma wallahi ina mamakin mutumin da yake da irin wannan halin, wai dan yana da ilimi sai ya ringa kyaman yaran sa. Ni ba Fulatani ne uso, amma sam ni bana gurin yare na ko kadan. Allah ya kyauta. Sako daga Umar mu ya ta'alla Shangom.
Ai kowa ya bar gida gida ya bar shi, yin haka rashin kishi ne gami da rashin wayewa. Duk wayayyen mutum ba zai bar yaransa ba duk zirhinsa a boko. Sako daga Muhammad Mai Kasid Cross Kawwa.
Duk dan bokon da ke da irin wannan al'ada, to ina daukar shi a matsayin wanda ba shi da kishin harshensa da kuma al'adarsa. Idan kuma ya ci gaba da haka akwai yuwar su ma ƴaƴan da zai haifa su tashi da irin ɗabi'arsa. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Muda.
Masu kyamar yaransu na gado ina ganin su a matsayin masu yawan karatu amma babu ilimi, domin karatu daban ilimi daban. Sako daga Attahiru Hashimu.
Muna ɗaukar su a matsayin waɗanda ilimin bai amfane su ba, domin kuwa duk wani wanda zai bigi kirji ya ce yana da ilimi, to wajibi ne ya nuna wa duniya asalinsa. Amma ba ya kyamaci harshensa ba. Sako daga Zainab Aliyu Ngode.
Jamila,
na'am,
ba mu da lokaci. Amma wanda ya amsa mana na farko, Hassan Muhammad Mai Kwano, ya faɗa abubuwa biyu.
Kware.
Na farkon duka mun yarda. Na biyun kuma ban san irin turawan da ya haɗu da su ba, amma ni tun ma ban wai ba wai ina kara turawa bane, a ba haka bane, tun ma ban zo nan ba. Turawan da na sani da ke zuwa Niger, zaki ga kokari suke su saje da mutane. In yankin Zabarmawa kike zaki ji suna zabarmanci, za su sa kaya irin na Zabarmawa. In yankin Hilani suke haka, zaki gansu kamar Hilani. In yankin Hausawa haka. Kenan suna koyan harshen kuma sun da al'adun ma suna runguma al'adu.
So sai kuma kin ga yanzu ma kamar ɗaya daga cikin ƙawayen Mina, ya shekara 5 ce kawai, amma baturiya ce, amma ta saka sai an mata kitso, saboda gashin Mina dole sai kitso za a yi. To sai ki gani dole sai an mata kitso, har da atamfa ma sawa take lokacin zafi.
Sosai. Kuma kin ga kai in zo nan na aiki da Peace Corps, inda na karantar da Hausa da French. Da in suka je yadda muke sa tuhayi haka suke sa namu. Abincin da muka ci komi da harko in sun taba ba dadi haka za su dai kokarta har su saba.
Kenan ba mu san da tura ne harka da su ba, amma abinda ma yasa kenan ma muka tunanin wannan tambayar tamu kenan, saboda mun ga cewa kamar dai a nan Amurka sun tashi tsaye domin cewa waya za a yi kashi 66 a yaran duniya suna yare fiye da daya, amma su kwata-kwata kawai kashi 6 ne. Dan haka yanzu kamar yaki suke a makarantu a koya wani yaran,
saboda idan sun ga mutum yana magana da ya iya harsuna fiye da daya, abun mamaki yake, ba su kaka ake. Amma magana Farhan, to tsakani da Allah Malam Hassan Muhammad Mai Kwano, kana da gaskiya turancinta da yayi yawa,
saboda yar boko ce, to a ganin tai za a fi fahimta in tai turanci.
To kai ma da saurare ne na kamu da nan, mu za mu ci kwakwa, dole mu saurara, dole mu tace, dole mu gyara. To masu saurare, abin da ya sauka kenan a yau, sai gobe da izinin Allah, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da engineer mu Mr. Cornelius, ni ce taku Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, sai gobe da izinin Allah.
Yau yara suka za a gaban su kwarai, ba za su bari ba.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki
This program has come to you from the Voice of America, Washington.